علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك يا أمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam Bukhari da ke nan rijiyar Zaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau 26 ga watan safar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da 14 ga watan 10 shekarar miladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke karatu cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar babban malamin nan Al-Imam Shaykhul Islam Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 153 a wannan littafi tafi mu shiga karatu muna so mu yi godiya da kuma addu'a ga ƴan uwa wanda suka taimaka bayan wancan karatun mun nuna buƙatar samun amplifier da kuma inji saboda kasancewar waɗanda muke amfani da su sun dade sun tsufa sun gaji sun fara ban kwana muka nemi cewa ƴan uwa su taimaka to Allah da ikon sa ƴan uwa sun taimaka wajen samun waɗannan abubuwa kamar yadda kuka gani ga inji nan daga ƴan uwa lokacin da muka buƙaci taimakon loud speakers da amplifier da kuma generator ga generator nan sabo fil an kawo wanda bai fara aiki ba wannan dauke wuta cikin matsofaffin matsalolin mu ne da insha Allah muna fatan daga wannan karan zamu daina ganin sa ina jin nefa ce muke kai kafin a hada wannan suka dauke kai su yanzu haka mun samu sabon inji mun kuma samu amplifier har guda biyu mun kuma samu loud speakers duk da ba mu ma magana su ba amma buƙatuwar a canza su su ma an samu kusan duk adadin da ake so wajen guda 15 irin masu transformer din a jikin su 30,000 so dole ne mu yi addu'a ga dukkan ƴan uwa da suka taimaka waɗannan abubuwa suka samu yi musu addu'a tare da godiya Allah subhanahu wata'ala ya musu sakayya mai yawa da gaske Allah subhanahu wata'ala ya alwata musu rayuwarsu da arzikinsu da ƴaƴansu da dukiyarsu Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya musu a mizani ya sanya dukkan wata kalma da za mu faɗa ta fita daga wannan mimbari a dalilin wannan taimako da suka bayar Allah ya sa musu ita cikin sadaka jariya duk inda wani karatu da za mu yi a sanadiyar wannan taimako da suka bayar ya je ko ina Allah subhanahu wata'ala ya sanya su ci gaba da samun ladansa har zuwa tashin alkiyama a sunan littafin da muke karantawa a wannan majalisi Al-Wabil As-Sayyib Al-Wabil As-Sayyib yana nufin ma ruwa ma mako mai yawan kwarara saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kwararo musu rahamarsa اللهم أنزل عليهم وابلا سيبا من رحماتك وبركاتك في أرزاقهم وفي أموالهم وفي أهليهم وفي أعمارهم الله يقرروا مسو رحم السادة البركة السادة كين أرز كنسو درايو سو لأينسو الله سبحانه وتعالى يكاري سو لقدك ونأبنكي الله يدوك كما سينسو يوات نتشوى كأفة ما سونا ينسو باسا سنأفة سونا ينسو saboda haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya kara musu karfin gwiwa dukkan wani wanda yake da niyyar taimakawa addinin musulunci taimakawa ilimin addini Allah ya bashi karfin gwiwa Allah ya bashi ikon yin haka
amin
ubangiji subhanahu wataala ya sa musu a cikin mizani gaba da الفصل الثالث والخمسون وانني اها اي اما دي من يشرحن سا تيوا مجاهد رضي رحمه الله قال خجرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال اذكر احب الناس اليك فقال محمد صلى الله عليه وسلم فذهب قدره yake cewa an karbo daga mujahid Allah kara masa yarda yace khajarat rijlu rajulin inda ibn abbas kafar wani mutum ta rike a wajen abdullahi dan abbas fa kala sai abdullahi dan abbas yace uzkur ahabban nasi ilayka ka ambaci mafi soyuwar mutane gare ka fa kala sai yace muhammadun sallallahu alaihi wasallam mafi soyuwar mutane a wajena shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa dhahaba qadaruhu sai wannan rikewar da tayi sai ta saki wannan ibnu sunni ya fitar da shi da sanadi mai raunin gaske sauraka bai tabbata daga abdullahi dan abbas ba mun yi wannan sharhin wannan wadannan hadisai da hadisin al-haytham ibn hansh wanda ya gabata da kuma wannan darasin mu da ya gabata sauraka ba sai mun sake maimaitawa ba الفصل الثالث والخمسون فصلي نا همسن دأكو في الدابة إذا عثرت قمد دبا إذن تيتنتبه إذن تيتنتبه تفادي بيك ما تمتين يأي يأين دا دبا سا كو أبن هوان سا نا چكين تفيا يسا ممسألة إلا لا چي كو كما ينا چكين يوم وانا أيكي سي أيكي يزو مسألة مسألة بيك ما تيأي me kamata me bai kamata yi ba an abul malih an karbo daga abul malih ar-rajul daga wani mutum kala shi wannan mutum yace kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallama na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama akan dabbarsa fa atharat dabbatuhu sai dabbarsa ta yi tuntube wato ta fadi kasa fa qultu sai nace ta'isa shaytan shaytan ya halaka فقال سيمائك يتي لا تقل تعيس الشيطان كذا كتي شيطان يا هلك فإنك إذا قلت ذلك دومين إذن كي كفتحك تعاظم سيتجر مما حتى يكون مثل البيت هر سياسا يا زمنتو كتنك تنجده ويقول هر ما يتي بقوتي دكار في ناني ولكن قل سيديك تي بسم الله فإنك إذا قلت ذلك domin idan ka fadi haka kace bismillah tasaghara sai ta kankancewa hatta ya kuna mithla dhubab har sai ya zama kamar kuda wannan hadisi Abu Dawud ya ruwaito shi Imam an-Nasa'i ya ruwaito shi a cikin Amalul Yawm wal Laila hadisi ne wanda yake sahihi isnadin sa sahihi ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama karbo shi daga Abul Malih Abul Malih sunan shi Amir ibn Usama ibn Umair al-Hudhali al-Basri Amir ibn Usama ibn Umair al-Hudhali al-Basri wasu kuma su ce Zaid ibn Usama shi wannan shine ya ruwaito hadisin ar-rajulin daga wani mutum mutumin nan kuma yace yana bayan dabbar annabi sallallahu alaihi wasallam wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya goyo shi akan dabbarsa wannan yake nuna cewa mutumin sahabi ne to a ka'idar malamai na sunna sahabi ko ba a faɗi sunan shi ba ba a san ko wane ne ba to hadisin sa karɓaɓɓe ne saboda me saboda su sahabbai Allah subhanahu wataala da ya dauki gabarin tsarkake su da wanke su da kansa baya buƙatar sai wani mutum daga bayan su wanda shi ba sahabi ba yazo ya ce wani sahabi wani da kirki ne ba sa buƙatar wannan Allah subhanahu wataala shi ya dauki nauyin wato wanke su da tsarkake su saboda wato zaman da suka yi tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da darajar da suka samu ta wannan zama da albarkar da suka samu ta makarantar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babu wata makaranta da za ta samu wannan albarka Allah da yace wai zakkihim yana tsarkake su wannan tsarkakewa da Allah yace annabi yayi wa sahabbansa yayi yayi wannan aiki da Allah ya sa shi kuma tsarkakakku ne shi yasa Allah subhanahu wataala yace radiyallahu anhum wa radwan ya yadda da su sun yadda da shi saboda shi ya tsarkake su ko ka san sunan su ko baka san sunan su ba ko ka san nasabar su ko baka san nasabar su ba an gama magana indai har ya tabbata sahabi ne shi yasa suke cewa jahalatu sahabi la tadurru dan baka san wane ne shi ba wanda ba zai cutar ba amma duk wanda ba su ba daga dabakar tabi'ai abin da yayi kasa har zuwa yau idan labari ya zo daga wani wanda ba a san wane ne shi ba to wanda ba a karban labarin an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin saboda haka idan mutum ya zanto majhuli ne ba a san shi ko shi wane ne ba to ko a dabakar tabi'ai yake a ce wani mutum ne da ya zauna da sahabbai to wannan ba zai bai isa ya tsarkake shi ba har sai an san shi wane ne kuma an san yaban da malamai suka yi akan sa amma in aka tsallaka zuwa kan sahabbai to shikenan an tike babu maganar kuma wani daga bayan su yazo yana neman sai ya tsarkake su sannan su tsarkaka sun samu tsarki sun samu yabo daga Allah sun samu yabo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama saboda haka nan da yace ar-rajulin shi ko mutum yace kuntu radifan nabi shikenan wanda ya tabbatar mana cewa rajulin dinnan sahabi ne saboda haka ba ma buƙatar binciken sai mun san shi wane ne wanda ba zai ƙara mana komai ba in mun sani shikenan wani abu ne dai na min mulahil ilmi wani gishirin ilimi ne kawai amma dai ba shine abin da zai sa hadisin ya zama ingantacce ba saboda haka hadisi ya tabbata ingantacce ne yake cewa kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na zanto a bayan dabbar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya goye su a bayan dabbarsa wanda har wani malami ya yi littafi musamman akan marradifahun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waɗanda annabi ya goya a bayan dabbarsa wanda wannan yana nuna maka cikakken tawalu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da zai hau dabba ya hau doki abin nan raƙumi ko ya hau alfadari kuma ya ɗora wani a bayansa suna tafiya to suna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akan dabbarsa fa'atharat dabbatuhu sai dabbar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta yi tuntuɓe sai ta durƙusa ta faɗi faƙultu sai shi wannan mutum da ke bayan dabbar sai ce ta'isa shaitan shaitan ya halaka ma'ana wannan abu da ya faru duk daga shaitan ne saboda haka sai ya yi wannan mummunar addu'a ga shaitan faƙala sai manzo Allah ya ce da shi la taqulta isa shaitan kada ka ce shaitan ya halaka daman shaitan halakakke ne ko ka faɗa ko baka faɗa ba shi tuntuni ya zaɓi halakar tuntuntun abin ba a halicce ka ba a halicci kakanninka ba tun lokacin annabi adam alayhi salam ya halicci ce ya zaɓi ce shi ya zama cikin halakakku don haka ko ka faɗa ko baka faɗa ba shi da mahalakakke ne to amma in ka faɗa ta isa shaitan ɗin wannan tana da wani mummunan tasiri domin za ta sa ya ƙara jin cewa shi da dalilinsa ne abin ya faru fa innaka idza qulta zalika ta'azama hatta yakuna mithla albayt wato in ka faɗi haka to zai ƙara girmama wato yi ta horuwa ya ta horuwa sai ya zama kamar wani gida wato ya riƙa jiji da kansa cewa lalle shi ya isa ya cutar gashi ma har ya cutar da wannan dabba ko kuma wanda yake kan dabbar wa yaqulu bi quwwati yace wannan abu ya faru da ƙarfi na ne wato a saboda ƙarfi na ne hakan ta faru saboda haka ni ne na yi sanadiyar faduwar wannan dabbar ko na yi sanadiyar tuntuban wannan mutum ko na yi sanadiyar rikirkicewar al'amarinsa ko wani aiki da yake yaƙiwa ya ɗauka shi ne ya yi sanadiyar haka don haka sai ya ƙara jiji da kansa ya ƙara kumbura ya girmama har ya zama kamar wani gida walakin qul annabi ce abinda zaka ce bismillah in haka ta faru ka ce bismillah wani abu da ya zo wanda ba ka yi tsammaninsa ba, kuma wani abu wanda zai cutar da kai ko kuma zai bata maka rai, to ka kira sunan Allah. Fa innaka idza qulta dhalika tasagara, idan kai haka to shedan zai wato zai kaskanta, hatta ya kuna mithla dhubab, zai kankance ya kankance har ya zama kamar kuda, wato zai wulakanta, zai tozarta, zai rena kansa. Ibn Raslan a cikin sharhin da yayi wa hadisin sharhin Sunan Abi Dawud yake cewa wannan hadisi yana nuna karhancin ga wanda yana nuna karhanci ga wanda dabbarsa ta yi tuntube ta fadi, ko kuma zare ne a hannunsa yana kokarin warware shi amma ya ci kurkude masa, ko wani abu da yake yayi wahala. To yana daga cikin abin da yake makaruhi mutumin ne ya ce ta isa shaytan, ce shaytan ya halaka, ko ya ce la'anallahu iblis, Allah ya la'anci iblis, ko ya zagi shaytan, ko wata kalma mai kama da haka, ce Allah wadaran shaytan, duk dai wata kalma da za ta yi kama da wannan ko ta yi dangantaka da ita, ce makaruhi ne mutum ya faɗi haka. Domin idan ya faɗi haka to shaytan a lokacin zai fahimci cewa shi ne ya yi sanadiyar tuntuɓa wannan dabbar, shi ya yi sanadiyar tuntuɓa wannan mutum, ko kuma rikirkicewar lamarinsa, ko kuma abin da yake so ya gagara yi, duk sai ya ba wa kansa wannan fawa ɗin, wannan ƙarfin. Saboda haka sai ya yi ta huruwa, ya yi ta girma, ya yi ta girma. Wannan abubuwa da aka jingina masa su ba shi sha'awa. Don haka mu kuma abinda aka umarce mu shine mai abinda shaytan zai wulakanta, zai kaskanta, zai tozarta, mu hada wato fuskar sa da kasa, mu tozarta shi, shine abinda aka umarce mu mai. Saboda haka kada mu yi dukkan wata magana, koda muna ganin maganar nan shaytan din ya cancance ta, to kada mu yi ta idan har za ta taimaka wa shaytan din ya rika jin shi wani ne, har ya ganin ya isa, kuma ya rika ganin cewa zai iya bakantawa mumini rai. Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad fi hadi khair al-ibad yake cewa daga cikin irin kalmomin da ba a yadda ko ba a so mutum ya rika fada dangane da shaytan, yace akhza Allahu ash-shaytan ko qabbaha Allahu ash-shaytan, wato Allah ya tozarta shaytan ko Allah ya muna na shaytan, yace fa inna zalika kulluhu yufrihuhu, shi wanda maganar ma farin ciki za ta sa shi, dan ka ce Allah tozarta shi, dan ka ce Allah wadaransa, dan ka ce Allah la'ance shi, shi daɗi ma zai ji har ya yi farin ciki, ya rika cewa ɗan adam shi da kansa ya san na isa in cutar da shi da ƙarfina, shi ne bai ƙulu bi ƙuwaci, ya ce wato shi karan kansa ɗan adam yanzu ya fahimci cewa na isa kuma zan iya cutar da shi. To wannan zai taimaka masa wajen ya ci gaba da batarwa, ya ci gaba da musguna wa ɗan adam. Kamar da ku sani, shi dama abin da yake bukata kenan, ya ga bacin ran mutum musulmi, ya ga cewa ya bakanta masa rai. To in yayi wani abu ya kula cewa lalle mutumin nan ya ji ciwon abin, to shi kuma daɗi zai ci. Shi innamal najwa minash shaitan liyahzuna alladhina amanu walaysa bidarrihim shay'an illa bi'iznillah. Allah ce wannan ganawar daga shaytan ce, ba don kuma dan mu'mine su yi bakin ciki, shi bukatar sai wani abu da mu'mine za su yi bakin ciki, za su ji ba daɗi. Wato ko makinka ne na zahiri wanda kake gani yake ganinka, in yana yi maka abu ya kula cewa yana maka ciwo, to shi daɗi zai ji, bukata na biya, kwalliya na biyan kuɗin sabulu, daman shi bukatar sai ya ga bacin ranka, ya ga bakin cikinka, ya ga damuwarka, to kuma ya gani. Saboda haka abin da yake yi sai ya kara. In ka kula ko yara ne a junansu, in ɗaya ana tsokanar shi yana nuna bacin rai an fi, sai a ci gaba da tsokanar shi, amma aka faɗa ya yi dariya ya mai da abin ba komai, to sai a gaji a daina. Amma da zara ya faɗa ga ya kai duka ya ce ba na son kaza kaza kaza, ga ya yi ashara, to shi kenan kullum wanda ya ɓata masa sai ya ce to ga hanyar da zan yi in rama, sai ya faɗa. To shi ɗaya fa kowa buƙatar irin wannan, ya ga cewa ya yi wani abin da za ka ji ba daɗi har kana la'antarsa. To da zarar ka ce ta isa shedan a lokacin da wani abu ya same ka irin wannan to shikenan shi kuma dadi zai ji to shine Ibn al-Qayyim yake cewa sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna ma wanda wani abu ya same shi daga shedan ya ambaci Allah to shi kuma babu abin da yake kona shi kona masa rai irin ambatan Allah da ka ambaci Allah to shikenan ka watsa masa wuta a fuska yanzu nan sai doke ya ja da baya ya nemi guduwa ya nemi wuya shi yasa Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana neman tsari daga gare shi saboda so duk sanda ya kawo maka farmaki kana ambatan Allah to shikenan ka jefe shi da wani munan makamin da zai masa illa to da annabi ya nuna maka da zarar kaga haka to ka ambaci Allah ka ce bismillah ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga shedan to wannan sai ya fi maka amfani kuma sai ya fi bukanta masa kai zaka amfana da wannan domin zaka samu kariya shi kuma zai bukanta maka wannan ba yana nuna cewa kwata kwata shedan bai da wani sultan ba akan mutum shedan yana da sultan amma sultan din da yake da shi shine jefa maka waswasi sa maka waswasi kamanta abin da ya kamata ka kamanta ka kasa tuna abin da ya kamata ka tuna shedan yana iya yin wannan kamar yadda at-tahawi Abu Ja'far at-tahawi a cikin littafin sa sharh mushkil al-athar yake faɗa yace sultanu shaytani ala bani adam huwa waswasatuhu iyahu ikon da shedan yake da shi akan yan adam shine ya rika jefa musu waswasi wa iqa'uhu fi qulubihim ma la yuhibbuna ya rika jefa musu abinda ba sa so a cikin zukatansu ya sa musu abinda ba sa so a cikin zukatansu yana da wannan ikon sannan wa insa'uhu iyyahum ma yadhkuruna abinda ya kamata su tuna sai ya rika mantar da su rika mantawa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a kissar Annabi Musa alaihi salam ma al-Khadir tare da Khadir alaihi salam fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa ash-shaytan wa adhkura yake cewa dan abin nan yaransa yake cewa Annabi Musa alaihi salam ni fa na manta kifin nan kuma ba abin da ya mantar da ni sai shedan ba wanda ya mantar da ni sai shedan dan kada in tuna kaga jingina mantar da shi zuwa ga shedan cewa shi yayi masa wannan kamar da kissar Annabi Yusuf ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih shedan ya mantar da shi tuna ubangijinsa fa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalim saboda shedan na iya mantar da kai abin da ya kamata ka tuna to shedan yana da wannan damar amma abin da ya shafi tuntube kai tuntube ka fadi ko dabba ka ta fadi ko abin hawan kai lalace to wannan shedan ba shi da wani iko akan wannan ko ka zo asarar dukiyarka wannan duk ba shi da iko akan wannan saboda haka in har wani abu irin wannan ya same ka to ambaci sunan Allah to wannan shine zai kaskantar da shedan yaji cewa bai samu abin da yake so ba ne ya bakanta maka rai ya ma sa ka kara kusantar ubangiji ne ka kara tuna ubangiji subhanahu wataala yayin da wannan abu ya same ka wannan hadisi yana nuna mana dabi'ar shedan da irin halittar da Allah ya masa halittar shedan halitta ce kamar yadda aka sani daga wuta Allah ya yi shi saboda ka jism ne latif ba kamar irin jikinmu wanda aka yi shi daga tabo ba jikinmu da aka yi shi da tabo kaga wani abu ne wanda yake sandararre tabo wani abu ne sandararre amma wuta wani abu ne wanda zai iya shiga ko ina to shi yasa zai iya karuwa zai iya raguwa yanzu kai yadda Allah ya yi ka a haka kake in ka ka motsi to baka lafiya in ka ci kuma ka yi bulbul amma dai haka kake a sandare amma ba kawai in ka ga dama ba ka huru kamar balan in ka ga dama ka matse kanka kana tsaye a wani halitta guda saboda kai madda ce ta ƙasa wacce an sayar da take amma madda iska da wuta duk waɗannan madda ce latifa saboda haka za ta iya huruwa za ta iya matsuwa shi yasa aka ce ta'azama tasagara zai girmama har ya zama kamar gida zai kuma motsi ya kankance har ya koma kamar kuda saboda shi halittarsa duk za ta ɗauki wannan a amma kai halittar ka ba za ta yi wannan ba duk da a masu ba da labarin karama waliyai sun ce wali yana iya cika gurin nan in yayi fushi duk gaba ɗaya gurin sai ya cika shi to amma wannan sifa ce yadda hadisi yana sifa ce ta shedan ba sifa ce ta wali ba daga hadisi na gaba fasili na 54 fi man ahda hadiyatan aw tasaddaqa bi sadaqatin fad'a lahu madha yaqul wato game da wanda ya bada kyauta ya ba wani kyauta ko yayi ba wani sadaka shi kuma wannan da aka bawa ya masa addu'a to me shi kuma mai bayarwa zai ci ka bayar da sadaka ko ka bayar da kyauta wanda kai wa sadakar ko kyautar sai yayi maka addu'a to kai kuma da kaji addu'ar sa me zaka ci kamar yanzu wanda suka bawa da sadaka mun musu addu'a to in wannan addu'a ta je kunnan su su me ya kamata su ci an gane ko saboda haka an yi sara akan gaba in akwai irin su anan sai su shirya an Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce uhdiyat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shatun an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko masa kyautar akuya fa qala sai manzo Allah ya ce iksimiha ko iktasimiha kamar da ke a gurin ku duk zai yi wato ki rarraba wannan akuya ki danda tsa a aika wa makota وكانت عائشة رضي الله عنها إذا رجعت الخادم تقول تو عائشة ستزنتو دسند هذه مرد تأيكا تكي أيكا تداو سي عائشة تشيد إتا ماذا قالوا لكيكا كي مسمي سكتش تقول الخادم سي هادم أن ننتشي قالوا بارك الله فيكم سي أي الدعاء سكي سي الله يمكو البركة تقول عائشة رضي الله عنها سيتكم عائشة ستشي وفيهم بارك الله سوما بارك الله سوما الله يمسى البركة نرد عليهم مثل ما قالوا زام مير مسد الدعاء إرم وتسقي ويبقى أجرنا لنا لا دم يوزق ليم وقد روي عنها في السرقة مثل ذلك الرويت كتنك شمنا لقوجنت أدمد السرقة إتما wato wancan kyauta wannan kuma wanda aka ruwaito irin sa ya zo akan sadaka wannan hadisi na Aisha hadisi ne hasan tabbatacce yana cikin ibnu an-nasa'i ya ruwaito shi a cikin amalul yawmi wal layla amalul yawmi wal layla haka nan ta hanyar sa almajirin sa ibnu sunni shi ma ya ruwaito shi cikin littafin sa amalul yawmi wal layla isnadin sa kyakkyawa ne Imam an-Nawawi a cikin kitabul azkar ya masa babi yake cewa babu istihbab mukafa'atil mahdi bid-du'a lil muhda lahu idza da'a lahu inda al-hadiyya babin da yake maganar wanda ya ba wa kyauta ai saka ma wanda yayi wato wanda ya ba da kyauta ya saka wa wanda ya ba wa kyauta da addu'a idan yayi masa addu'a wato in ya masa addu'a shi ma ya saka masa da irin wannan addu'ar wannan mustahabbi ne wato ya bawa abin hukuncin istihbabi ba ci aka yi wajibi ba dole ne amma yana da kyau kai wannan wacce riwaya ta Abu Nu'aym da abinan afwan riwaya ta sadaka da ya kawo ta tana cikin hilyatul awliya na Abu Nu'aym hilyatul awliya na Abu Nu'aym ya kawo ta a ciki ta hanyar Ata ibn Sa'ib an Abi Abdurrahman As-Sulami Abu Abdurrahman As-Sulami tabi'i ne malami makarancin Al-Qur'ani annahu kanu yu'ta bit-ta'ami ila al-masjid shi Abu Abdurrahman As-Sulami ya kasance ana kawo masa abinci a masallaci wato ana kawo masa sadakar abinci masallaci wa rubba mastaqbaluhu bihi fit-tariq wani lokaci ma masu kawo abincin sukan haɗu da shi a hanya su ba shi abincin fa yut'imuhul masakin sai ya ciyar da miskinai mabukata wannan abinci fa yaquluna sai su mabukatan da ya ciyar sai su ce barakallahu fika an kawo masa sadaka shi ma ya ba mu wasu mabukata sai su yi masa addu'a su ce barakallahu fika shi ma kuma sai ya ce wa barakallahu fiku kuma Allah ya muku albarka sai kuma ya ce qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa idza tasaddaqtum wa du'iya lakum faruddu hatta yabqa lakum ajru ma tasaddaqtum idan kuka bada sadaka akai muku addu'a to kuma yar da kwatankwacin abinda akai muku addu'a da shi har ya zanto ladan wannan sadakar da tai da kuka yi tawon zugare ku wato kai ya zanto kamar an biya ku wani abu kenan daga cikin abinda kuka bayar kuma sai ku yi kwatankwacin irin wannan addu'a to wannan shine ita ce ruwaya da ishara zuwa gare ta da Aisha akan sadaka kamar yadda aka sani sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama duk sanda wani ya maka alheri to yana da kyau kai masa addu'a ka roka masa Allah subhanahu wataala ya saka masa akan abin da yayi hadisi ya tabbata cikin Jami'ut Tirmidhi hadisin Usama ibn Zaid yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man suni'a ilayhi ma'rufun فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ الثناء قول فقد ابلغ في الثناء manzo yace duk wanda aka yi masa abin alheri sai yace ma wanda yayi masa alherin jazakallahu khairan annabi yace to lalle ya yaba masa iya yabawa ya masa yabo iya yabo ce jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi وتر واير من أولي معروفا أو أصدي إليه معروفا فقال للذي أسداه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء وانا دو أكي مسأل خير سنة يتشيب وانا يمسأل خير جزاك الله خيرا وانا ياي متكر يبو أرواية الطبراني حديثا أبو هريرة النبي يتشي إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء idan mutun ya gaya wa dan uwansa jazakallahu khairan to yayi kyakkyawan yabo annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yashkurillahi bal la yashkurun nas wanda duk baya gode wa mutane to wanda baya gode wa Allah hadisi ne tabbatacce a cikin musnad imam ahmad hadisin al-ash'ath ibn qais haka nan a cikin musnad imam ahmad da sunan abi daud da sunan nasa'i da kuma kitabul adab al-mufrad da imam al-bukhari hadisin abdullahi dan umar وذلك ce man sana ilaykum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta taru annakum qad kafa'tumu wadalla ce duk wanda ya muku alkhairi to ku saka masa in ba ku da abin da za ku saka masa da shi to ku yi tai masa addu'a har ku ji cewa kun saka masa to shi yasa duk wanda yayi wa wani alkhairi to akan yi zatan yayi masa addu'a wannan addu'a shi ma sai ya zanto yayi wani aikin alheri shi ma da yayi addu'ar wani addu'a da muka yi duk da ba mu muka bayar da waɗannan kayayyaki ba to mu mun yi tarayya da su wajen samun wani lada duk da ba al'asulul ladan nasu ne da dai mu ma za mu dan samu iya namu na addu'ar da muka yi musu ba za mu rasa ba akwai hadisi a cikin sunan abi daud da jami'ut tirmidhi da sunan al-kubra na imam an-nasa'i da kitabul adab al-mufrad na imam al-bukhari da kitabul adab na ibn abi shayba hadisin anas ibn malik yake cewa lokacin da al-muhajiruna mutanen makka suka yi hijira zuwa madina suka zo kun san cewa mutanen madina sun karbe su hannu biyu biyu sun musu goma ta arziki sun raba arzikin su gida biyu sun ba su rabi sun ba su gurin zama wasu ma har sun saki matan su sun aura duk sun yi wannan to shine sai muhajiruna suka ce ya rasulullah ma ra'ayna qauman abdala min kathirin wala ahsana muwasatan min qalilin min qaumin nazalna baina adhhurihim laqad kafawna almu'nata wa ashraquna fil mahna'i hatta laqad khifna an yadhhabu bil ajri kullih faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ma da'awtum lahum wa athnaytum alayhim muhajiruna suka je ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ba mu taba ganin mutanen da in suna da shi su bayar da yawa ba idan ma ka dan gare su ba za su bari ba sai sun bayar wato a duk yanayin da suke ciki za su bayar Allah ya yaba musu da wannan waladina tabawwa'u ad-dara wal ibada min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wala yabanda Allah ya musu kenan ce sun shiryawa muhajiruna wurin zama kuma daman su sun yi imani tun gabanin su yi hijira zuwa gare su Allah ce yuhibbuna man hajara ilayhim suna son waɗannan da suka yi hijira zuwa gare su ba sa jin sun takura musu sai in gudun hijira ne duk sun cika mana gari kaza kaza a'a yuhibbuna man hajara ilayhim suna son su suna kaunar su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu idan aka zo da wani taimako aka bawa muhajiruna ba a ba su ba ba sa jin damuwa to ba za su ga cewa a kowane abu sai a ce waɗannan za a bawa mu ba za a bawa mu ba ba sa jin wannan a ransu dan an bawa muhajiruna su ba a ba su ba wa yu'thiruna ala anfusihim suna ma fifita waɗannan akan kansu in suna da bukata muhajir yana da bukata za su bawa muhajir su su hakura Allah ya musu wannan yabo to man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun wanda duk aka tsare shi rowa to waɗannan sune suke samun babban rabo wanda duk aka tsare masa rowa aka hana shi zuciyarsa take martasa da rowa aka tsare shi daga wannan to Allah ya ce waɗannan sune muflihuna sune masu samun babban rabo to dan haka muhajiruna suka ce ya rasulullahi ga irin mutanen da muka sauka tsakiyarsu in suna da shi su bada da yawa in ba su da shi ma sai sun taimaka da dan kadan yace laqad kafauna almu'na sun dauke mana duk wata wahala noma su za su je su yi sun iyadda mu taya su noman da suke yi sun iyadda saboda yan mutanen Madina kamar yadda aka sani a da lokacin wancan manoma ne mutanen Makka kuma yan kasuwa to sun iyadda mu taya su noma a gonakinsu bare mu dan ji cewa abin da suke mana mu ma dan tabuka sannan wa ashrakuna fil mahna in aka zo cin garar kuma tare za mu ci da su saboda wannan irin mutane ne sun hana mu taya su kuma aka zo cin dadin da mu za a ci to abin ya dame su hatta laqad khifna an yadhhabu bil ajri kulli ya rasulullahi har mu mun tsorata kada kuma duk ladan ya tattare da a basu mu mun yi hijira amma kuma mun baro ladan mu to sai annabi ya ce a'a ba za ku rasa ladan ku ba ma da'utum lahu matukar dai za ku yi musu addu'a wa asnaytum alaihim za ku yaba musu abinda suka yi to kuma ba za ku rasa ladan ku ba saboda shi yana da kyau aka yi maka alkhairi ka raba kai addu'a to Aisha radiyallahu ta'ala anha kuma yana wannan asar yake nunawa ta san cewa in ta aika da wannan sako kyauta ko sadaka zuwa ga makota tabbas za su yi addu'a shi yasa sai ta tambayi yar aikin da kika kai me suka ce ta ji irin addu'a da suka yi sai ai sun ce barakallahu fikum to ita ma sai ta ce to wa fihim barakallahu su ma barakallahu fihim wato sai mayar musu inda aka irin wanda aka yi musu saboda me saboda da zanto dai ita yanzu ta dare su da wani abin da ba wata da wata tarayya ita a cikin sa tunda dai kyautar da sadakar ita ta yi sanadiyyarta haka tana da wannan lada sun yi addu'a sun samu lada to ita ma fa ta yi addu'ar saboda haka kaga yanzu dai suna da fifikon aikin da ta yi na sadakar da kuma fifikon abin da sanin ga ladan addu'a ita ma da ta yi musu to wannan yana daga cikin sunna ko yana daga cikin mustahabbi idan kai alheri aka yi maka addu'a to kai ma ka mayar wa da wanda ya yi maka addu'a da kwatankwacin abin da ya yi maka mun yi doguwar addu'a ba za mu ce duk wanda muka yi wa addu'a sai ya yi doguwar addu'a shi ma ya ce kaza 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 ba ya ce Allah ya saka da alheri shi ma ya ce kuma Allah ya saka muku da alheri ya isa sai babi na gaba al-faslu al-khamisu wal-khamsuna fasli na 55 fi man umita anhu adhan, game da wanda za a cire masa wani abu da zai iya cutar da shi haki ko wani abu da zai makale masa a ciki sai wani ya kade masa, to me ya kamata shi ya ce? An abi ayyub radiyallahu anhu annahu tanawala min lihiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adhan. An karbu daga abu ayyub, abu ayyub al-ansari, khalid ibn zaid al-ansari radiyallahu anhu annahu tanawala min lihiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adhan, ya cire wani abu da zai cutarwa daga gemun annabi sallallahu alaihi wasallam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره, يا أبو أيوب كيما الله يشافي مك يشاري مك أبين ذي تتدك كو أبين باكسو. وفي لفظ آخر أو لفظ لا يكون بك السوء يا أبا أيوب, وتكد وانا أبو ممونا يكسن تيتا لدك يا أبا أيوب يا بابا أيوب. وانا حديثي نا أبو أيوب الأنصاري radiyallahu anhu, hadisi ne mai rauni kwarai da gaske, hadisi ne dha'ifun jiddan, cike yake da illoli, ko illoli guda uku ne a cikin sanadin sa. Hadisin yana cikin sunan abin amalul yawm wal layla na Ibn Sunni, ya ruwaito shi, haka nan At-Tabarani ya ruwaito shi shi ma. A cikin salsalar sa akwai wanda ake kira Sulaiman Ibn Abdurrahman, domin yadda salsalar sa take Sulaiman ibn Abdurrahman shi ya ji hadisin daga wani Uthman ibn Fayyid, shi kuma daga Isma'il ibn Muhammad As-Sahmi maula Abdullah ibn Amr, shi kuma daga Sa'id ibn Musayyib, shi kuma daga Abu Ayyub al-Ansari. To shi Uthman ibn Fayyid da yake cikin wannan salsalar, malamai sun soki hadisan sa. Imam al-Bukhari yana cewa fi hadisihi nazar, wato akwai abin dubawa a game da hadisinsa, wannan suka ne ga hadisin shi wannan mutum. Haka nan Ibn Adi yana cewa ammatu ma yarwihi laysa bi mahfuz, qalilul hadith wa ammatu ma yarwihi laysa bi mahfuz, hadisansa kadan ne sanan da yawa, yawancin abin da yake ruwaitowa ba ingantacce bane. To kaga wannan yana rauni sosai, idan zan to hadisan kadan kuma mafi yawancin su ba su inganta ba, wannan yana su'ul hifz. Galibi in hadisin mutum suka yawa, to shine za a iya samun wasu wanda za a ce ya manta ko ya bai haddace su sosai, amma yanzu kadan ne kuma yawancin su bai haddace su ba, to ne ya nuna raunin sa, rauni ne sosai. Shi yasa yace da shi munkarul hadith. Ibn Hibban yana cewa yarwi al-ajaib, yarwi an Ja'far ibn Barqan wa ash-Shamiyyin ajaib, yana ruwaito ababan mamaki daga mutanen Sham da kuma Ja'far ibn Barqan, la yajuz al-ihtijaj bihi, baya halatta ay hujja da shi. Haka nan cikin salsalar hadisin akwai Sulaiman ibn Abdurrahman al-Dimashqi, Sulaiman ibn Abdurrahman al-Dimashqi shi kuma duk da yafi wancan dama dama, to amma kamar yanda Abu Hatim yake cewa mustaqimul hadith walakin arwa an-nasi an ad-du'afa'i wal majhulin, yakan ruwaito hadisai daga mutanen da ba da suke masu rauni da wanda ba a san su ba. Har yake cewa ni har ya kai matsayin da a ce wani zai gindaya masa hadisin ƙarya, to ba zai gane ba, da wani zai ɗauko hadisin ƙarya ya nuna masa ce ga hadisinka, to ba zai fahimci ba na shi ba ne. Kaga wannan shi ma yana nuna rauni sosai. Sannan malaminsa shi ne Isma'il ibn Muhammad As-Sahmi, afwan, malaminsa Isma'il ibn Muhammad As-Sahmi shi kuma mashhul ne, saboda hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske. Ruwayar da ya kawo ta biyu yace wa fi lafdin akhar la yakun bika su'u ya aba ayyub, ita ma wannan tana cikin kitabud du'a na At-Tabarani da kitabul kamil na Ibn Adi, ita ma sanadinta mai rauni ne kwarai da gaske. A cikin salsalar ta akwai Yahya ibn al-Ala al-Bajali, wanda malamai sun soki lamirinsa matuƙa, har Imamu Ahmad yana cewa maƙaryaci ne mai ƙirƙirar hadisai cikin lafazin shi a cikin sanadin ta wannan ruwaya. Kaga ruwaya ce wacce take dha'ifatun jiddan. Sannan athar ɗin da ya abin nan, sannan athar ɗin da ya kawo daga Umar cewa annahu akhadha ar-rajulin shay'an, yadda lafazin sa yake al-lihyati rajulin aw ra'sihi shay'an yadda yake a cikin littafin Ibn Sunni akhadha an lihyati rajulin aw ra'sihi shay'an wato Umar ya cire wani abu ya wato kabe wani abu daga gemun wani mutum ko daga kansa fa qala ar-rajul sai wannan mutum da aka kabe masa wani abu mara kyau daga kansa sai ya ce wa Umar sarafa Allahu anka su'a kai ma Allah ya tunkuɗe maka ko Allah ya kade maka Allah ya kade maka mummunan abu fa qala Umar sai sayyidina Umar ya ce sarafa Allahu anna su'a منذ aslamna ai Allah ya kade mana mummuna tun sanda muka musulunta walakin idza ukhiza anka shay'un sai an kade maka abu kace akhadhat yadaka khairan hannayenka sun cira alkhairi ko sun kama alkhairi haka ya kamata kace to ita ma wannan ruwayar sankal ita ma bata inganta ba Ibn Sunni shi ya fitar da ita a cikin littafin sa Amalul Yawm wal Layla ta hanyar wani da ake kira Abdullah ibn Bakar al-Bahili shi kuma daga Umar shi Abdullah ibn Bakar al-Bahili an haife shi a lokacin halifancin Hisham ibn Abdul Malik Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan saboda tsakanin sa da Sayyidina Umar tazara ce ba kadan ba sanda aka haife Sayyidina Umar ya dade da rasuwa an yi halifofi da yawa har daular Banu Umayya ta kankama sanda aka haife shi lokacin khilafancin Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan saboda haka hadisi ne wanda yake shi ma bai inganta ba duk da wannan illar inqita'in wannan tazarar da aka samu tsakanin Bakar ibn Abdullah al-Bahili da Sheikh Nasiruddin Albani a cikin littafin sa Sahih Kalimat Tayyib ya inganta ko ya kyautata isnadin bai kula da wannan inqita'in da aka samu a cikin sansalar ba saboda ka ababin gaba ɗaya ba wani abu da ya inganta a wannan babin babu wani abu ingantacce za ka in wani ya kade maka wani abu daga ce Allah saka da alheri ya ce man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'un ya maka abin alheri kai masa addu'a Allah ya saka da alheri amma ba wata takamaimar addu'a da ta tabbata daga annabi ko daga wani sahabi amma dai an sani ka'ida duk wanda ya maka wani abu mai kyau kana yi masa addu'a kyakkyawa yawwa so wannan babin gaba daya ba wani abu da ya inganta a cikin sa kuci a to karanta zai kawai karanta mu karanta fi ru'yati bakurati thamara idan aka ga wato farkon ƴaƴan itatuwa da suka nuna wato nunar farko qala abu hurashi ne a lokacin kakama farkon abubuwan da zai fara nuna a cikin amfanin gona wai wallo ba lalle kaka ta yi ba kaka ai an yi girbi an yi an fara cinye abinci ba qala abu hurairah radiyallahu anhu kana an-nasu idza ra'aw ath-thamara abu hurairah radiyallahu anhu ce mutane yana nufin sahabbai sun kasance idan suka ga ƴaƴan itatuwan su sun fara nuna ath-thamar anan ana nufin ƴaƴan itatuwan dabino wato dabino suka ga dabinan su ƴaƴan sun fara nuna ja'u bihi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai su ciro nunar farko sai su zo da ita gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzo Allah ce allahumma barik lana fi thamarina ya Allah ka sanya albarka a cikin ƴaƴan itatuwan mu wa barik lana fi madinatina ka sanya albarka a madinar mu wa barik lana fi sa'ina kayi albarka a sa'inmu wa barik lana fi muddina kayi albarka a mudunmu thumma yu'tihi asghara man yahdhuruhu min alwildan sai ya bayar da wannan ƴaƴan dabino nunar farko ga yaron da yafi kowa kankanta a wurin yaron da yafi kowa kankanta sai ya bashi sai ya cinye wani hadisi kamar yadda ya ce Imam Muslim ya rufaito shi haka nan Imam Malik ya rawaito shi a cikin Muwatta haka nan Abu Awana a cikin littafin Al-Mustakhraj haka nan Imam An-Nasa'i a cikin littafin Al-Kubra Sunan Al-Kubra hakana ibnu sunni a cikin amalul yawm wal laila ibnu hibban a cikin littafinsa as-sahih hadisi ne sahihi tabbatacce kamar da wannan hadisi yake nuna wa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga al'ada idan manoman cikin su abin amfanin su ya fara nuna musamman dabino inda as-sabar anan ana nufin sabarun nakhil ya'yan itatuwa na dabino ya'yan dabino suka fara nuna to sai su ciro wannan ne na fara sai su kawo annabi sallallahu alaihi wasallam in suka kawo masa shi kuma sai ya addu'a in ya gama addu'ar sai ya bawa yaron da ya kufi kowanne kankanta a majalis a majalisar sai ya bashi shi kuma sai ya cinye wannan me yake nuna wa me yasa suke kawo annabi sallallahu alaihi wasallam nunar fari me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bawa yaro karamin mafi kankanta ya cinye ina ga wannan bayani ne da ya kamata mu bashi sai karatu na gaba saboda in mun fara ma ba za mu ji ko ina ba lokaci sai ba karatu na gaba insha Allah za mu sharhi hadisin abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fahimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh